Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baban Lahatai. Da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Lahadi 26 ga watan Disamba a shekarar 2021. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
Hukumar kasar Burkina Faso sun ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan da wasu da ake zargin yan bindiga ne suka kashe akalla mutane 41 a wata kungiyar sa kai ta fara hula. Yayin da magiya addinin Kirista a fadin duniya suke ci gaba da gudanar da bukukuwan Kirsimeti na wannan shekara, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga al'ummar kasar da su kara hakuri da halin taɓarɓarewar tsaro da kasar ta tsinci kanta a ciki. Jiya Asabar masu zanga-zangar adawa da mulkin soja sun yi wata zanga-zanga a kusa da fadar shugaban kasa a babban birnin kasar Sudan a karo na biyu cikin mako guda.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku je da al'ummar Kirista suka gudanar da bikin Kirsimeti a garin Jos dake Najeriya a jiya Asabar 25 ga watan Disamba. Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa albarkacin bukukuwan ranar ta Kirsimeti, Kiristoci a kasar sun dauki alwashin yin addu'o'in samun zaman lafiya a kasar da makwabtanta.
Da muka dubi kasashen mu na Afrika, muna cikin wani yanayi, muka dubi a tsaron kasashen Mali da kuma abin da ya tashi a Chad da Najeriya da kuma a Niger da sauran Burkina, duka wani kasashe ne wanda za a gabata a gabatar da su a gaban Ubangiji. Ubangiji ka mana kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya, kuma a dole muna yi su wanda suke kawo wani tashin hankali Ubangiji ba su zuciya ta tuba.
To muna tafi da ƙarin bayani. A jihar Bauchi Najeriya kuwa, wata tawagar mabiya addinin Kirista a gargashin reshen kungiyar Kan ta ƙasa ita ce ta kai wa gwamnan jihar Bala Abdulkadir Muhammad ziyarar girmamawa saboda irin gudunmuwar da yake bayarwa a fannin addini. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Hukumar kasar Burkina Faso sun ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan da wasu da ake zargin yan bindiga ne suka kashe akalla mutane 41 da wata kungiyar sa kai ta fara hula masu samun goyon bayan gwamnati cikin hamada arewacin kasar a cikin wannan makon. Hukumomin kasar sun faɗa jiya Asabar cewa wani rukunin mayakan fara hula na kungiyar nan ta Homeland Defense Volunteers wato BDP, kungiyar da gwamnati ke baiwa kuɗaɗe da jiragen kasa don su dakile masu tayar da kayar baya, an yi musu kwantan bauna a ranar Alhamis da ta wuce yayin da suka mamaye wani yanki mai nisa a lardin Larum na arewacin kasar. Wannan na ɗaya daga asarar rayuka mafi muni ta kwana guda da mayakan farar hular suka fuskanta zuwa yau, kuma ya faru ne wata guda bayan da aka kai wani hari a ofishin gendarma da ya yi sanadin mutuwar mutane 53, wanda shi ne hari mafi muni da aka kai wa jami'an tsaron Burkina Faso cikin shekaru da dama. Kakakin gwamnatin kasar Alkasim Maiga ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa a cikin wannan yanayi na jimami, kuma muna miƙa saƙon ta'aziyya ga mayakan sa kai na BDP da fararen hula waɗanda ke tsare ƙasa. Shugaban kasar Burkina Faso ya ayyana zaman makoki na sa'o'i 48 daga yau Lahadi. Yayin da mabiya addinin Kirista a fadin duniya suke ci gaba da gudanar da bukukuwan Kirsimeti na wannan shekara, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira ga al'ummar kasar da su kara hakuri da halin taɓarɓarewar tsaro da kasar ta tsinci kanta a ciki, kamar yadda kakakin shugaban Malam Garba Shehu ya bayyana a wata hira da muryar Amurka. Ga Alfonso Sokoroigwe da ƙarin bayani.
Ya yi kira da babbar murya ga al'ummar Najeriya da a yi hakuri da wannan hali da ƙasa take ciki, kuma a ɗauka cewa wannan mawuyacin hali da ake ciki mai wucewa ne, kuma zai wuce ba tare da wani dogon lokaci ba. Ya kuma yi kira da a bada haɗin kai da goyon baya musamman ga jami'ai na tsaro na ƙasa waɗanda suke tafafatawa da waɗanda mutane da ya kira mugayen mutane wanda suke yaƙar al'umma a cikin ƙasar nan, cewa gwamnati na yin nata da wajen samun musu kayan aiki makamai da sauransu. a hada kai a ba su goyen baya don a murkushe wannan fituna a yi maganin ta gabaki daya.
Akan wannan batun matsalar tsaro da kuma wasu rigingimun da ke addabar kasar ne Very Reverend Father Cyril Agodi na Church Holy Cross Pro Cathedral Parish a garin Kuturu da ke jihar Abia ya jaddada muhimmancin zaman lafiya musamman a wannan lokacin Kirismeti. Yace yayin da Kristoci duniya baki daya ke gudanar da bukukuwan Kirismeti a wannan shekarar, yana roƙon zaman lafiya a duniya baki daya, musamman zaman lafiya a Najeriya. Akwai rarrabuwar kawuna sosai a Najeriya, kuma muna buƙatar zaman lafiya a Najeriya. Muna kuma fatan cewa ƙarshen shagulgulan wannan bikin, ‘yan Najeriya za su fara fahimtar juna, saboda ba mu da wata ƙasa sai Najeriya. To ko me wasu mabiyan addinin Krista ke cewa kan bikin Kirismetin bana?
Sunana Madam Victoria Eto, to ya kika ji da Kirismeti? Wallahi abun godiya na ga Allah. Don yanzu nan kan kowa da yana tunanin za a mayar da zai Kirismetin na lafiya, amma ga mu nan yanzu muna kan Kirismetin din.
Happy happy. People are coming back home.
Okere ke Polinus kenan na cewa ina farin ciki mutane suna dawowa gida don ganin iyayen nasu, suna dawowa bayan wasu shekarun, kuma wannan abin farin ciki ne.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotanninmu. Kamar yadda mabiya addinin Krista ke ci gaba da gudanar da bukukuwan Kirismeti a fadin duniya, za ku je da aka gudanar da bikin Kirismeti a garin Jos dake Najeriya a jiya Asabar 25 ga watan Disamba. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji ta aika mana da wannan rahoton.
Waƙoƙi da aka rika rerawa kenan yayin gudanar da sujadar Kirismeti da aka gudanar a fadin duniya. A kowace ranar 25 ga watan Disamban kowace shekara, mabiya addinin Krista kan gudanar da bikin tunawa da haihuwar Annabi Isa. Reverend Ibrahim Bakari ya yi tsokaci kan muhimmancin bikin na Kirismeti.
Christmas na da muhimmanci saboda lokacin da Ubangijin talikai ya shigo cikin duniya domin ya duniya ta samu rahama ta wajen almasihu, ta wajen haihuwarsa da mutuwarsa da tashi ya kawo ceto ga bil'adama. Masu bin almasihu kamata ya yi sai halaye na gari wanda almasihu ya koya mana. Ma'anan Kirismeti ba lokacin cagulgula da shaye-shaye da sauransu ba, amma idan mai bi ya nuna kauna, kaunaci makaucinka, ka kuma abinda Allah ya wadata ka da shi, kai kokari makaucinka ya samu wani abu. A kuma shaida bisharan almasihu, wannan ita ce ginchikin ma'anar Kirismeti.
Kokin rashin isassun kuɗi a hannun jama'a, tsadar kayan abinci da tufafi da matsalolin tsaro, an dai gudanar da bikin na Kirismeti ne cikin walwala daidai gwargwado, kamar yadda wannan mace ta shaida mun.
Sunana Aisha Joshua. To mun gode Allah, an yi Christmas lafiya. Ganin wannan ranar yana da muhimmanci a rayuwarmu. Muna godiya ma Ubangiji da duk damuwoyin da muke da shi ya bar mu mun ga wannan ranar lafiya. Halayen da ya kamata masu bi su nuna halin kauna, abinda muke da shi ko min kankantan shi, mu raba da juna, mu nuna hasken almasihu.
Dai gudanar da bukukuwan na ranar Kirismeti ba tare da wata matsala a garin Jos da kewaye ba, yayin da jama'a ke karasa bukukuwan a wuraren yawon bude ido daban-daban a fadin garin na Jos. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar.
Ya sabar masu zanga-zangar adawa da mulkin soji sun yi wata zanga-zanga a kusa da fadar shugaban kasa a babban birnin kasar Sudan a karo na biyu cikin mako guda, kamar da hotunan talabijin suka nuna duk da tsananin hayaki mai sa hawaye da kuma katse hanyoyin sadarwa da aka yi. Wani shaidar gani da ido ya faɗa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa jami'an tsaro sun harba barkunan tsohuwa domin tarwatsa jama'a. A rana ta 10 da aka fara gudanar da gagarumar zanga-zangar tun bayan juyin mulkin ranar 25 ga watan Oktoba. Kwamitin likitocin Sudan ya ce mutane 178 ne suka jikkata a zanga-zangar ta jiya Asabar, yayin da harsasai masu rai suka haddasa 8. A wani bayani na daban, kwamitin ya ce jami'an tsaro sun shiga asibitin Khartoum da kuma asibitin Port Sudan. Ana ci gaba da zanga-zangar adawa da juyin mulkin koda bayan an maido da Abdullah Hamdok kan mukaminsa na Prime Minister a watan da ya gabata. Masu zanga-zangar dai sun bugaci sojoji da kada su taka rawar gani a cikin gwamnati, su kuma mika mulki a kan lokaci don a yi zaɓe mai inganci. Wani ɗan ƙunar bakin wake ya kai hari a wani gidan cin abinci da mashaya jiya Asabar, a inda ɗumbin ma'abota hidima suka taru a ranar Kirsimeti, inda ya kashe akalla mutane 6 a wani gari da ke gabashin Kwango, inda aka san shi da 'yan ta'adda. An yi ta harban bindiga mai yawa jim kaɗan bayan tashin bom ɗin, inda jama'a suka firgita suka fice daga tsakiyar garin. General Sobian Ikege, mai magana da yawun gwamnan jihar Kyubu ta Arewa, ya ce jami'an tsaron sun tare ɗan ƙunar bakin waken daga shiga mashayar da ke cike da cunkoson jama'a, don haka sai mutumin ya tayar da bama-bama a ƙofar shiga. Muna kira ga jama'a da su kasance cikin taka tsantsan kuma su guji cunkoson jama'a lokacin bukukuwa, in ji shi a cikin wata sanarwa wadda ta ci gaba da cewa a cikin birnin da yankin Beni yana da wahala mutane su iya tantance waɗanda suka sani.
Gaida Muhammad Baballe Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Albarkacin bukukuwan ranar Kirsimeti na wannan shekarar, Kristoci a jamhuriyar Nijar sun dauki alwashin yin addu'o'i domin samun zaman lafiya da kawo ƙarshen hare-haren 'yan ta'adda da ƙasar da makwabtanta ke fuskanta. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako.
A daidai lokacin da Kristocin duniya ke ci gaba da sallatar ranar Kirsimeti ko ranar zagayowar sadda aka haifi Yesu Almasihu, Kristocin jamhuriyar Nijar sun sha alwashin ci gaba da yin addu'o'i kamar yadda hukumomin ƙasar suka umurta, domin ganin cewa ƙasar ta samu zaman lafiya mai daurewa, kasancewa har yanzu 'yan ta'adda na ci gaba da laɓaɓawa suna kan hare-hare, inda daga baya suke arcewa zuwa iyakar Mali, Nijar da Burkina Faso. Pastor Asuman Abdu ya tabbatar da cewa za su yi waɗannan addu'o'in kuma za su ci gaba da yin su albarkacin wannan sallar Kirsimeti.
Sai mu ce muna yin Ubangiji godiya, bar sunan Ubangiji ya samu ɗaukaka a daidawan lokacin. Ke shi ne kama mu taru mu yi addu'a domin wannan ƙasar tamu, ba domin sallah ba kawai, domin mu ga kwanciyar hankali ya shimfiɗu cikin wannan ƙasar tamu ta Nijar. Kamar yadda muke gaya ma 'yan uwanmu, har ma 'yan uwan musulmi, muna mun ji ma yadda sarki ya magana akan cewa ayi a sarki Qur'ani. Mu ma insha Allah kun lokaci ba mu hasa yin addu'a domin wannan ƙasar tamu ba, domin sallar Kirsimeti mu yi addu'a domin ƙasar tamu ta kasance da zaman lafiya, domin sai idan babu zaman lafiya to gaskiya babu ƙasa. To shine burin mu a wannan shekara musamman ta Kirsimeti. Shine yanzu haka ma muna da wani dan taro da zamu yi tsakanin mu, domin mu tattauna da zamu addu'o'i ne kawai zamu ci gaba da yi yadda Ubangiji zai kawo muna salama cikin wannan ƙasar tamu ta Nijar. Ba ma ƙasar Nijar bai ba, duk inda aka tashi hankaluka ƙasashen mu na makwabta ma musamman, har su ma muna kawo addu'o'i kuka-kukan mu na Ubangiji da Ubangiji zai kawo muna kwanciyar hankali duk gaba daya na kewaye da mu.
A cewar Pastor Abubakar Musa, za su ci gaba da yin addu'o'in domin ba ma Nijar kawai ba, har ma da sauran kasashen nahiyar Afirka da ke fama da matsalolin zaman lafiya.
Gaskiya da shekarar masu kasashe suna cikin rashin kwanciyar hankali, za mu gaba shi cikin addu'a, saboda mun sani ibada da muna yi idan babu kwanciyar hankali ibada ba za ta yi ba. Muna addu'a domin Ubangiji kawo mana kwanciyar hankali a cikin kasashe baki daya, idan muka dubi kasashen mu na Afirka, muna cikin wani yanayi, muka dubi a tsaron kasashen Mali da kuma abin da ya tashi a Chad, Nigeria da kuma Ali. Nijar da sauran Burkina duka wani kasashe ne wanda za a gabata a gabatar da su a gaban Ubangiji Ubangiji ka mana kwanci hankali da kuma zaman lafiya kuma a dole muna yi su wanda suke kawo wannan tashin hankali Ubangiji ba su zuciya ta tuba su tuba daga abin da suna yi kuma su daina domin a samu zaman lafiya a cikin kasashe baki da cikin iko Ubangiji
haka su ma kristoci mata sun bi sahun mazaje takwarorin su wajen ci gaba da yin addu'o'in na neman sauki daga Allah don samun zaman lafiya a cikin wannan kasar da ma sauran kasashen duniya
to gaskiya ta dalilin wannan sallah muna addu'o'i domin zaman lafiya a cikin kasar mu ta Niger salama a cikin kasar mu ta Niger farin ciki a cikin kasar mu ta Niger kwanciyar hankali a cikin kasar mu ta Niger kuma muna addu'a domin shugabanni wanda Ubangiji ya zaba Ubangiji ba su hikima da ganuwa domin wannan albarkacin wannan sallah yanda za su jagorancin kasa cikin salama sa cikin alherin sa cikin kwanciyar hankali
sunana Orfa cikin wannan kasa ta mu ta Niger Ubangiji ya kara bada zaman lafiya
Haruna Mamman Bago na birnin Gwanne sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger
to a gaida Haruna Mamman Bago da wannan rahoton yanzu kuma zamu sake komawa Najeriya yayin da ake ci gaba da yin bukukuwan Kirsimeti wata tawagar mabiya addinin Krista reshen kungiyar kanta kasa a gargashin sakataren kungiyar Reverend Dr. Yakubu Pam ta kai wa gwamnatin jihar Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad ziyarar girmamawa tare da karrama shi dangane da irin gudunmuwar da yake bayarwa a fannin addini tawagar ta kuma yi wa Najeriya addu'o'in samun dawwammamen zaman lafiya wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton
a jawabin sakataren kungiyar mabiya addinin Kirista na kasa Reverend Dr. Kubu Pam ya jinjina wa gwamnati Bala Abdulkadir Muhammad su bi da irin dindin gudunmawa da yake baiwa mabiya addinin Kirista musamman zuwa ayyukan ziyara
muna murna da shi mai girma gwamna na Bauchi saboda anda Allah ya kawo shi daidai lokacin nan da kun san muna da damuwa a kasan mu na rashin zaman lafiya da juna a tashin addini tashin yare da sauransu amma mutum ne wanda ya nuna shi zai iya bi da kowa zai iya bi tashin addini da ma yare ya ba jama'a abinci talakawa ya ba su gwamnati su ji dadi anan kuma mun zo domin mu kara nuna masa godiya shine gwamna wanda ya samu lamba daya a nan North East yawan mutane da ya tura wanda za su je ibada sun je ibada a Jordan ta sashin kristoci wato sun je pilgrimage kenan shine yasa muka tashi duka mu zo mu ce mashi mun gode mu bashi wannan award kuma mu nuna wa duniya cewa abunda da ya saba yi a Abuja bai daina ba yazo yana yi a Bauchi in Allah kuma sake bashi wani masai zai ci gaba da yi mun gode
bikin Kirsimeti ina addu'a ko kuma na fata kai wa kasar mu Najeriya
Najeriya addu'a da nake yi shine dukkan mu mu yi hakuri da juna domin a daidai wannan lokaci akwai son zuci da yawa kowa yana son kanshi wani kuma yana son yarensa wani kuma yana son addinin sa amma mun ci gaba haka ba zaman lafiya sai a yi hakuri in dan waya samu a rufe mar baya kai da baka samu ban kai hakuri zaka samu a daidai lokacin ka
shi ma na sa jawabin gwamnati Bala Abdulkadir Kauran Bauchi ya miƙa godiyarsa wa Allah bisa wannan karamci da ya samu daga mabiya addinin Kirista da kuma taya mabiya addinin Kirista a fadin Najeriya munan ganin wannan lokaci na Kirsimeti
to muna godiya ba mu tsammani ba ba mu sani ba sai ga wato kuma alhazai na kristoci suka zo nan Bauchi suka karrama ni a matsayin girmama ni akan wanda ya fice a arewa maso gabas cikin gwamnoni to mun gode wa Allah subhanahu wataala kuma sun yi maganganu masu yawa cewa wannan ya biyo bayan mutane da muka tura kasan Jordan ne da kuma yanda muke sarrafa gwamnati kowa ana ba shi girmansa da Kirista da musulmai da kowane yare sun yi la'akari muna haka shi yasa suka bani wannan lambar kyauta to wannan ba zai samu girman kai ba zai da dora mana nauyin jagoranci da shugabanci ne mu ga mun yi adalci mun yi gaskiya kuma mun kawo abubuwan more rayuwa wanda zai da tabbatar da wannan lamba da aka ba mu
Abdulwahab Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya
madalla gaida Abdulwahab Muhammad Masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Masauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin shirin matasa a duniyar gizo ta fatan ana cikin koshin lafiya to yayin da ya rage yan kwanaki mai ban kwana da wannan shekara ta 2021 shirin na wannan lokaci yayi waiwaye na karshe cikin jerin shirye-shiryen da muka gabatar a cikin wannan shekara kamar koyaushe sunana Shamsi Hamza Ibrahim jagoran shirin Yanzu za a iya tunawa mun ji yanda matasa maza da mata a wannan karnin ke amfani da kafafen yanar gizo wajen samarwa kansu canji a duk wani yanayi da ke ci musu tuwa a kwarya a jihohinsu kasashensu da ma duniya baki daya walau ta fannin tsaro shugabanci da dai sauransu kuma aka san haka Salim Sani Zakariya matashi ne a Najeriya da ke kirkiran shafukan yanar gizo da manhajoji wato software developer da website developer
abin da ya shafi shafukan sada zumunta abu ne mai matukar tasiri da kuma alfanu da rashin alfanu a kasashen duniya gabaki daya ba iyaka Najeriya ba din kyakkyawan fahimtar abubuwan da shafukan sada zumunta wadda suke takawa a wannan kasar tamu Najeriya zamu lura cewa matasa na amfani da su ta bangare guda biyu akwai bangaren da ya dace bangaren alkhairi akwai kuma wanda suke amfani da shi bangaren sharri kenan so in muka dauki bangaren farko positivity ko alkhairi da matasa suke yadawa a shafukan sada zumunta suna da yawa sosai ɗaya daga ciki shine jan hankalin gwamnati akan wasu abubuwa matsaloli da ke damun su wanda in ba ta hanyar wannan shafukan sada zumunta ba su matasan ba su samu daman kai kukan su da gwamnati ba tare da kuma yada wasu ci gaba da nasobi da su gwamnatocin ke samu matasa na taimaka wajen yada su wannan suna daga cikin alkhairai ko positivity da matasa suke amfani da hanyar shafukan sada zumunta wajen yadawa bangare na biyu shi negativity ko sharri shine akwai labaruka na ƙarya da matasa ke yada wanda ke janyo rikice-rikice na addini da na ƙabilanci musamman cewa shafukan sada zumuntan nan zaka ga mutum daya yana da mabiya miliyan 1,500,000 ko wani ma har miliyan 5 miliyan 7 miliyan 10 so in ya zamana su matasan nan ya yada wani abu na ƙarya ko abu da zai janyo rikicin addini da na siyasa a Najeriya zaka ga yanzu mutane duk sun gani tunda yana da mabiya mutum miliyan 1 a cikin ƙasa da awa ɗaya sai a samu cewa mutane sun kai mutum 300,000 wanda suka samu wannan sakon wanda yake janyo matsaloli da yawa a ƙasar nan
Ibrahim Hussein Abdulkarim shugaban wata manhaja ta EZGIS kuma jagoran wata kungiya mai suna We Together yayi ƙari da cewa
ni ana wa ra'ayi ko kuma ana wa tunanin da nake da shi shine a lallai matasan Najeriya su kan yi kokari gaba ɗayan su na amfani da wannan kafai yada labarai ta social media wanda kuma zan ka lura zaka iya duba ka gani ko a social media din zaka ga akwai wanda kowa akwai abin da ya kai shi social media din wani yaje kalle-kallen kayan sayarwa ne wani yaje activism in ne kama irin lura da abin da gwamnati take yi da kuma sa baki da abubuwan da ake son a fito wasu kuma sun je ne suna da data su yi kalle-kallen su da sauransu wasu kuma sun je su sada zumunci ne tsakanin su da su da abokanan su wasu kuma sun je su nemi ilimi ko karin makaranta ko wani abu so kowa da kake ganshi ya sai datan shi ya shiga yana da abin da ya kai shi a wurin da yawa ma idan ka so ka dan lura shi su kan wani abu da kila kaga mutum yana yi sai ce ai ba kai kake siya mai data ba duk da hakan dai akwai wani lokaci zaka ga abubuwa sun taso da yawa dai zaka ga abubuwa sukan taso ne daga wayanda suke zaune kasashen waje su fara yin hashtag din da ko wani abu wanda za su tura so mu kuma mahi yawancin samarin da ƴan matan da suke nan mu matasa wasu su ba wai suna fadawa cikin abun bane amma sun fahimci abun amma akwai abin da ake cewa wannabi irin kai ma kana son a ce ka ce ko kuma kana tare da abin da ake mafi yawanci za ka ga kawai sai mutum ya tsalle ya fada amma da zaka tambaye shi ka ce mishi wannan abun me ake nufi da shi za ka ga bai sani ba so lalle shi awareness din da muke da shi mu especially a arewa da kuma su ma can an kudu za ka ga ba wani abu bane wanda ake dagewa a yi wasu abubuwan su kan faru ne amma in zaka duba population in Nigeria kai population din abin da aka faru da social media da wanda kuma suke social media din suke fahimta saka ga abu ne wanda yake lalle yana da karanci kuma yana neman wayarwa sosai da kuma kula da kuma sa natsuwa da hankali a wurin gane abin da muke son mu yi sosai sosai
to ko a shekarar 2019 an taba gabatar da wani kuduri da ya nemi a soke fadin albarkacin baki ta kafafen sada zumunta a yanar gizo sai dai ba a samu wani goyen baya ba batun da Salim ya ce sai gwamnati ta dauki matakai don tsaftace kafafen daga masu zamba cin hanci da kalaman batanci
so wannan ne zai sa mu fahimci cewa dole ita gwamnati sai ta tashi kai tsaye abin da ya shafi harkar shafukan sada zumuntan nan dole aka sa dokoki a masu tsauri wanda za su hukunta duk wanda yake janyo amfani da shafukan sada zumunci kowane ne shi duk sharar shi a Najeriya inda zai amfani da shafukan sada zumunta na kawo rikici da matsaloli a kasan nan dole a yi hukunci a mishi hukunci wanda ya dace wanda a yanzu haka babu wannan hukuncin da ake yi wannan yasa kowa zai iya fadan abin da ya janyo wanda wani zai fadi magana daya sanadiya haka za a ji a takakkashe mutane wanda kuma gwamnati da karshe koi ba wani mataki da za su dauka
To a wani bangaren kuma gwamnatin Najeriya ta sanar da batun fara karban haraji daga manyan kamfanonin sadarwa na kasashen waje dake gudanar da harkokin kasuwancin su a kasar bisa tanadin doka koda kuwa ba su da matsaloli a kasar ko kuma suna biyan haraji la'akari da yanda kamfanoni irin su Google da Twitter Facebook da dai sauransu suke samun gagarumin riba daga Najeriya wannan mataki a cewar mataimakin shugaban kasar zai taimaka wa kasar dake fama da matsin tattalin arziki tambayar a nan ita ce shin za a cimma wannan kila a aiwatar a shekarun da zamu shiga ta 2022 dan alamu na nuni da cewa akwai abubuwa da dama da shekarar za ta zo mana da su na ci gaba to gabaki daya a nan zamu dasa aya a shirin sai kuma shiri na gaba a cikin sabuwar shekara a yanzu a madadin ma'aikata da mahugunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alheri a kuma ci gaba da shagulgulin bikin Kirsimeti da na sabuwar shekara
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce ta ce salam muryar Amurka. A yau muna kira ga ƴan uwa abokannin zamantakewar mu al'umma Kristocin Najeriya, Jamhuriyar Niger, Benin, Togo, Chadi, Kamaru, Mali, Burkina Faso da su yi amfani da lokutan shagulgulan bikin Kirsimeti da na sabuwar shekara wajen miƙa addu'o'i zuwa ga gwani gagar misali da ya maido mana da cikakken zaman lafiya a cikin ƙasashenmu. Sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya da ɗan Asaba Mai Fata da Usman Adamu Aleru. Wasiƙa ta gaba ita ma ta haɗin gwiwa ce daga Nazifi Ibrahim Ragan Malam da Kabiru JK Karaye da Faruku Maheka Ruga. Suka ce salam VOA Hausa, dan Allah a yau muna son ku ba mu dama mu yi kira ga al'umman Najeriya musulmi da Kirista da mu haɗa kanmu mu zama ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Kada mu bari siyasa ko ƙabilanci su rinƙa kawo saɓani tsakaninmu. Daga ƙarshe muke fatan alheri ga VOA Hausa bisa irin damar da kuke ba mu ta bayyana ra'ayoyinmu. Sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Leonard wanda ya hada shirin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.